وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da aminci su ƙara jaddada ga annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan rana a wannan unguwa a wannan lokaci muke karanta wannan littafi na kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid wallafar al-shaykh al-allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a wancan sati cikin gudanarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala da daukinsa da kuma yanda ya ga dama da bayinsa mun fara wannan karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara iska da alamun ruwan sama suka cin mana a wannan gugu muka tsayar da wannan karatu wanda idan ba amanta ba mun tsaya babun min ashriki annazru li ghairillah bayan mun kare wannan gaba mun shiga gaba ta babun min ashriki alisti'azatu bi ghairillah Allah ya kaddara karatu ya tsaya yau zamu dora akan sa bi iznillah subhanahu wa ta'ala babun min ashriki alisti'azatu bi ghairillah babi ne malan ya kulla domin ya karantar da mu cewa iya daga cikin dokan haƙƙin Allah a ba waninsa shine mutun ya nemi tsarin Allah ya nemi tsari ga wanin Allah ka nemi wani ya tsare ka ya baka kariya ya ka maka dauki ya tsare ka daga wani abu da kake jin tsoro ko wani abu kake tsoron zai sa ka a cikin wani abu na kakanuka na rayuwa ka bar mahallin ka ka kaba wanin Allah a wannan babu iya da kyau in kuma musulmi musali bangaren abin da ya shahi isti'ana ko isti'aza neman taimako ko neman kariya ko neman tsari iri biyu ne neman tsari ga wani abin halitta cikin abin da ya mallaka wannan ba shirka bane ga Allah misali wani kaga wani abun tsoro ya cimma ka ce wani tsare ne ko ka zo a guje wani iya fama halaka ka ko karban dukiyanka ko karban rayuwanka ka ce wani tsare ne alhali yana da ikon da zai iya tsare ka to kaga wannan ka nemi wani abu ne da yake da iko a kai amma ka nemi tsari cikin abin da ba wanda ya ishe tsare ka in banda Allah to wannan shirka ne ga Allah misali mutum yana nan yana zaune ko yana wata ƙasa daga cikin wasu ƙasashe wani abu na tsoro ya cin masa maimakon ya kirayi Allah sai ya kirayi wani wali ko wani shehu ko wani malaminsa a wata ƙasa ya ce ya malam wani ya shehu wani ka tsare ni ga bala'i ya tun karo min wannan shirka ne ga Allah shirkan da Allah baya yafe wa mai irin yin haka ko ba zai taɓa shiga aljanna ba to shi yasa malam ya kulla wannan babi diba da babi ne wanda yake da hatsari yawan mutane sun fada cikinsa yau zaka ga yawayin wasu bayin Allah sai wanda Allah ya ji kansa ga mota tana fama yin accident za a yi hadarin mota sai ringa yawa ne ya kirayi wani wanda ba Allah ba wannan kana neman tsari ko neman kariya ko neman taimako ko neman agaji cikin abin da Allah bai yarda a ba kowa ba in banda shi shi ne malai ya kulla babi akai wa qaulullahi ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala wa annahu kana rijalun minal insi يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الله يقول وأنه كان للي شأن ياكسنشي أزامن جاهلية كافن زور مسلنشي رجال من الإنس وسم مزاج دقشك متاني يعوذون برجال من الجن سناني من كاريا دسألي أقول وسم مزاجين الجني ونن neman tsari da kariya da mutane suke nema a gurin aljannai wannan fazaduhum rahaqa sai dada wa aljannai jiji da kai da girman kai da cewa su sun isa da a matakin farko aljani tsoron mutum yake wannan ya tabbata kamar da al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa yace a farko mutum idan yana cikin halin bulaguro a zamanin jahiliya idan yazo wani guri ko kuma wani bigiri dare ya cin masa a dokar daji saboda ya san akwai hatsabiban aljannan da za su iya zawa su hana ka kwanci ko su baka tsoro ko su dake ka ko su ainihin salwanta wani abu na rayuwanka to shine idan mutun ya zo ya sauka a wannan gurin mai bakon ya nemi tsarin Allah sai ce a'udhu bi sayyidi hadhal wadi sai ce ina neman tsari da shugaban aljannai na wannan bigira shugaban aljannai na wannan gun min sharri sufaha'i qaumihi ya tsare ni daga sharrin wawayen mutanansa to aljani da yaji ana haka haddan adam iya neman kariya a gunsa to wannan ya bayu sai su tsare mutun din fa yabitu fi amnin sai mutun ya kwana cikin aminci wa jiwarin minhum da kariya da gunsu hatta yasbiha hasiya wa yagari ba na sai aljani har dan adam ya nemi tsari da ni to dan haka kenan duk wani hatsabibin aljani kan in ga ya kusanci wannan bawan Allah me yasa saboda ya san an dauki wani haƙi na Allah an bashi dama kuma al'adan kangararren aljani shine yaga ka kangarewa Allah ka saba wa Allah ka dauki haƙin Allah ka bashi ko ka ba wani sa to ya san cewa zaka je wuta kenan wannan shine asalin saukar da wannan aya wa annahu kana rijalun minal insi sha'anin yanda yake a farkon musulunci kafin musulunci afwan a zamanin jahiliya ya kasance rijalun minal insi wasu mazaje daga cikin mutane ya'uduna suna neman tsari bi rijalin minal jin da wasu mazaje na aljannai in sun sauka a wani guri su ce a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sharri sufaha'i qaumihi to wannan abin da suka ji dan adam mutun yana neman kariya a gunsu to fazaduhum rahaqa sai ya dada musu girman kai da kuma bautar da dan adam shi yasa zaka ga yawan mutane ayo sai a ce wannan malami aljana ne yawan mutane a ce wani yana ta'amuli da aljani to ba zai maka wata khidma ba sai ya raba ka da addininka akwai mutanen da duk a yayin da suka sa hannunsu a cikin aljihu sai sun hudo kuɗi ma'ana ba su sa kuɗin ba amma ba za su kunyata ba saboda sun ba aljani wani abu da yake bukata to duk a yayin da kuma aljani ya san cewa ya baka sharadin sa to kuma shi ma zai biya maka bukata shi dai karshe ya biya maka bukatar duniya gobe kiyama ya ga ka shiga wata to bukatar sa ta cika wa an khawla binti hakim qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم حديث دقا خولة حكيم تكتشوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زر رحمة سيرادة أمنشن الله sukar tabbata a gare shi da kunnena ya faɗa cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka a wani masauki sawa'un matafiyi ne bako ya sauka a wani gida sawa'un matafiyi ne bako dare ya cin masa a dokar daji ya sauka a wani guri domin ya kwana domin ya huta domin ya wuni to fa kala sai ya faɗa a yayin saukarsa a'udhu bi kalimatillahi tammati yace ina neman tsarin Allah da ina neman tsari bi kalimatillahi tammati da kalmomin Allah cikakku min sharri ma khalaq daga sharrin abinda Allah ya halitta daga sharrin abinda ubangiji ya halitta to daga ka faɗi wannan addu'ar to manzo Allah ce lam yadurruhu shay'un babu wani abu da ya isa ya cutar da kai hatta yarhala min manzilihi dalika har sai idan mutum ya tashi ya bar wannan masaukin nashi sawa'un a cikin gari ne ko a cikin dokar daji da zaran ka karanta wannan addu'ar wanda ba ta da yawa ba ta da wahala kalma ce wanda ta tattara dukkan alkhairi to Allah zai baka kariya duk inda ka saka karanta wannan kalma to kai baccin ka har da munshari ba abin da zai same ka a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ba yawa duk inda ka sauka ko ina ne ko da matattara aljannai ce ko da wani guri ne da jama'a an ba su tsoro ba eh ba jiya ba wallahi in ka karanta wannan addu'ar ba wani hatsabibin aljanni zai iya cutar da kai da yake na wannan addu'a an same ta ne daga gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rage game da kalma ta min sharri ma khalaq game da sharrin abin da ka halitta shi a cikin abin da Allah ya halitta akwai masu sharri sai ka ce eh haka ne saboda a cikin abin da Allah ya halitta akwai wanda Allah ya halitta da hikimarsa sharrun ne mahab tsantsan sharri ne duk da yake kuma a hili a bai guda akwai wata hikima da Allah yake nufata game da wannan kaga misali a halittar iblis babu wani alkhairi amma kuma in ba dan shi ba ba za a gane wani bawa ne zai iya karfin sa ya samu daraja da dukuka a gun mahalicci in ba dan iblis ba ba za a iya bambance wane ne yake yi wa Allah da'a da gaske wane ne kuma dan cuwatuwa saboda shi iya tayin nasa kai kuma kana ta kokarin sai ka bi Allah to kaga amma dai a halittar iblis shi asalin kansa sharri ne tsantsa saboda babu alkhairi ba zai ce ka bi Allah ba ba zai ce baka bi sunnar manzon Allah haka bangaren wuta wuta ka gani ta kona ta kashe ta yi gobara dinda yake kuma a bangare guda dan adam yana dafa abinci yana wasu ababe na rayuwa amma da zaka dauki wutar lahira ita kuma sharri ne tsantsa a cikin ta to kaga wannan halitta ce wanda ta zamanto sharrun mahab dinda yake akwai wata hikima ta ubangiji game da haka sannan akwai wanda kuma khairun ne mahdud alkhairi ne tsantsa babu sharri akwai halitta da Allah ya halitta babu sharri ko dai a cikin ta ita ce aljanna aljanna dukkanta alkhairi ce haka manzanni dukkan su alkhairi ne babu sharri ko dai a cikin manzanni su kansu alkhairi ne aiko su alkhairi ne zaman su a cikin al'umma alkhairi ne kaga wannan babu wani sharri ko dai a ciki sannan idan ka dauki mala'iku su ma alkhairi ne tsantsa babu sharri a cikin aikin ainihin bangaren halitta mala'iku to akwai kuma wanda aka samu garwai wasu akwai alkhairi wasu akwai sharri sai ka ce halittar mutum akwai mutane masu albarka masu alkhairi wanda suka zama to masu bude kofofi na alkhairi masu rufe kofofi na sharri to kuma abai daya a cikin mutane akwai masu bude kofofi na sharri ko masu rufe kofofi na alkhairi kaga wannan a cikin mutane ake samu shi yasa ma idan aka samu wanda ya lalace daga cikin mutane sai aga babu ma irinsa a kangara yanzu inda zaka koma cikin alqur'ani ba zaka ji ba bayan iblis ba zaka ji ba wani wanda Allah yake bayanin kangara sai yace ana rabbukumul a'la ko iblis bai faɗi wannan magana ba ma iblis kansa bai ce ba ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijinku kuma ubangijin ma mafi daukaka can koli wanda babu irinsa amma a duniya an samu wani bawan Allah ya faɗa sannan ba za ka taba yi ba an ce iblis ko wani shedani ya zagi Allah ya daga bakinsa da bakinsa ya daga baki zagi Allah amma a cikin mutane ana samu to da haka kenan kaga a mutane akwai alkhairi akwai wanda kuma sharri ne haka kuma a cikin aljannu akwai alkhairi akwai sharri saboda misa Allah ya bamu labarin cewa suna cewa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada a cikin aljanne jama'a akwai musulmai masu imani ba sa zaunawa a makewaya guraren kazanta ba sa shiga jikin dan adam su cutar da shi su bira shi makaho ko su bira shi gurgu ko su sanya masa hannaye da kafafu ko kuma su sanya masa wani ciwo ko hauka ko tabin hankali akwai wanda ba ruwan su musulmai ne suna share gura suna bauta wa Allah kenan kaga a cikin aljanne akwai wanda Allah ya halitta alkhairi ne babu sharri a cikin su sannan a gefe guda kuma akwai hatsabibai wanda ba sa son zaman lafiya ba sa son addinin Allah ba sa son su ga ana bin sunnar manzon Allah to kaga wannan a halittar su akwai sharri akwai bangaren ainihin alkhairi to wannan shine abin da zamu iya bayani akan me sharri ma khalaq almuhim wannan addu'a duk wanda ya karanta ta duk inda ya sauka to Allah zai tsare shi har sai ya labta ya bar wannan guri fihi masail a ciki akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul jinni tafsirin aya da take cikin suratul jinni farkon aya da malai ya kawo wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa athaniya mas'ala ta biyu kaunuhu min ashriki cewa ashe ka kira wani Allah ka nemi agaji ko ka nemi tsari agun wani Allah cikin abin da ba wanda ya ishe tsare ka in banda Allah ashe wannan shirka ne athalisa mas'ala ta uku alistidlalu ala zalika bil hadith kawa hujja da dalili da hadisi shine li annal ulamaa yastadilluna bihi domin malamai suna kawa hujja da wannan ala anna kalima kalimatillahi ghairu makhluqa cewa kalmar Allah ba abin halitta bane ba domin ka nemi tsarin Allah da kalma ta Allah to kalmar Allah da a ce halitta ne to kai shirka amma sai ka ce ina neman tsarin Allah da kalmomi na ubangiji ashe kalmar ubangiji sifa ce ta zatiya ta ubangiji da kina dan ka nemi tsari da kalmar Allah ka nemi tsari ne da Allah subhanahu wataala shi yasa malami sai ka wannan hadisi li anna isti'azata bil makhluq shirk domin neman tsari da wannan abun halitta wani wanda halitta sa aka yi shirka ne ga Allah arrabi'a mas'ala ta hudu fadilatu hadha ad-du'a ma ikhtisarihi fadla da daraja da albarka da alkhairi na wannan addu'a a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq to fadla da alkhairi wannan addu'a ma ikhtisarihi tare da takaituwarta ba ta da tsawo la yadurruka shay'un hatta tarhala min dhalika almanzil kamar yadda manzo Allah ya faɗa ba abinda zai cutar da kai har sai ka bar wannan gun alkhamisa mas'ala ta biyar anna kauna shay cewa kasancewar wani abu ya hasulu bihi manfa'a dunyawiyya wani abu amfani na duniya zai iya samuwa ta hanyar sa min kaffi sharrin ta hanyar a tunkuɗe mutun sharri aw jalbi naf'in ko kuma a ja masa amfani amma la yadullu ala annahu laysa min ashirki amma baya nuni akan cewa abun baya cikin shirka ga wani nan ya nemi tsarin aljani kuma ya tsare shi to ya zama ba shirka ga Allah ba a ya zama shirka kaga an samu amfani amma diba da haƙƙin Allah ka bashi sai ya tsaya akan ka shi yasa duk wani abu zaka yi na kulumboto da sihiri a ce a wa an yi kulumboto amma ai ya samu aiki a ai an yi sihirin amma ya samu aiki an samu amfani to amfanin wannan bai halitta wannan hanyar da aka bi ta sabawa Allah shi yasa malaki so ya dora ka akan cewa dan wani yazo yayi shirka ga Allah an samu bukata to wannan baya nuni akan Allah ya yarda da wannan hanyar dakin wannan gaba ce mai muhimmanci da malam ya takaki akan ta babun min ashriki an yastaghitha bighayri llahi aw yad'u ghayrahu babi na gaba malam yake cewa min ashriki iya daga cikin shirka ga Allah an yastaghitha bighayri llah mutun ya nemi agaji alistighatha shine ka nemi agaji kana cikin kunci kace ya wani ka taimake ni irin yadda ke faruwa a yanzu zaka ga wasu daga cikin al'umma a yanzu haka zaka ga wani mutum ya zo faduwa sai ya ce ya wali ma'ana sai ya ce ya shehu wannan haramun ne qaulan wahidan babu wani malami na musulunci da ya halitta wannan ko ya gausu duka wannan haramun ne ba a neman agajin kowa sai Allah shi yasa uwayenmu da kakanninmu da mahaifanmu duk a yayin da zaku kwanta ba a kiran kowa sai Allah duk a yayin da ku tashi daga bacci ba a kiran kowa sai Allah in za ku fadi sunan Allah ake kira idan za ku shiga mota sunan Allah ake kira kuma akwai addu'a da manzo Allah ya karanta haka kuma idan aka ga mota tana alamun faduwa Allah kadai ake kira duk a yayin da ka kira wani Allah to kai wa Allah subhanahu wataala shirka me ake shirka haƙƙin da Allah ne kadai ake baiwa ka dauka ka ba wani makhluki shi ne malai kullu babi anan min ashirki iya daga cikin shirka ga Allah an yastaghitha bighayri llah mutun ya nemi agaji ko dauki da wani wanda ba Allah ba aw yad'u ghayrahu ko kuma ya kira wani Allah wa qaulullahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki Allah ya ce wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu malan ya kawo shi yasa wannan shine salo da albarkan ilimi na wannan malami mai wannan littafi duk abinda zai kulla babi da shi ko ya ce abu kaza ana yi ko ba a yi to sai ka baka dalili daga cikin alqur'ani babu ra'ayi babu ina gani babu tunani babu molanka babu wani abu na san zuciya wani dalili yake nuna cewa ba a neman agajin kowa sai Allah in za a fadi ko za a tashi ko an shiga cikin halin musiba Allah da kansa yace wala tad'u min dunillah kada ka taba yarda ka kira wani wanda ba Allah ba sai Allah yace wannan wanda ka kira ma la yanfa'uk da dai ba zai taba amfanin ka ba kai da ka kira shehu ko wani waliyi Allah yace ba zai amfane ka ba wala yadurruk haka nan kuma ba zai taba cutar da kai ba anan gurin wala yadurruk malis ka ce mala yajlibu laka naf'a law abattahu ba zai taba ja maka wani amfani ba ko da ka bauta masa suka ce a la yadfa'u anka dur law tarakta ibadatahu la yadurruk ma'ana idan da zaka zauna ba zaka bauta masa ba zai iya cutar da kai ba kame ta waye ka fasa kiransa ba abinda ji saboda shi ba ba ilahu bane ba abun bauta bane ba mahalici bane shine kenan mala yanfa'uk abinda ba zai taba amfaninka ba wala yadurruk ko ba zai taba cutar da kai ba ko kuma ya tunkuɗe maka wani abu na cuta Allah ce fa in fa'alta idan ka kuskura ka aikata haka to fa innaka lalle kai a lokacin da ka kirayi wannan Allah to idan min adh-dhalimin ka zamanto daga cikin azzalimai zalunci ba yana nufin zalunci ga amshiyawa mutun dukiyarsa ba ko ga yi wani kwace wannan zalunci ne babban laifi ne amma babu zalunci sama da wannan zalincin da wannan aya ta ambata wanda ba za ka gane wani irin zalunci ake nufi ba sai ga kuma fadin Allah subhanahu wataala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtaduna Allah ce waɗanda suka ba da gaskiya ba su gwamaye imaninsu ba da zalunci az-zulmu anan bi ma'ana ash-shirk to babban zalunci shine Allah ka dauki haƙƙin Allah wanda da Allah a ce misali Allah ya aje wani abu ka zo ka saci a ce wannan barawon Allah ne ya wasata to wannan ai karamin abu ne a ce Ubangiji subhanahu wataala a ce gobe kiyama bakka da abokin husuma abokin fada wanda zaka zo da kai da shi za a yi masayan neman haƙi tsakaninka da mahaliccinka saboda bai sa duk a yayin da Allah yayi abu ya halitta ya ce a masa kace ba za ka yi ba wanda zaka ba to babu zalunci irin wannan babu sama da zalunci irin wannan kuma inda za kare gane haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da aka saukar da wannan aya hankalin sahabbai ya tashi yace suka ce ya ma'aikin Allah wane ne daga cikin mu baya zalunta kansa sai manzon Allah ya ce ba wannan ake nufi ba zalunci ne wanda gobe ba a'a bau karanta fadar Luqmanul Hakim ga dan sa ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim yana ma dan sa da sai ya ce wa ya kai dan dana kada ka taba yarda ka dauki haƙƙin Allah ka ba wannan sa lalle ka dauki haƙƙin Allah ka ba wannan sa babban zalunci ne zaluncin da kuma Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi da dai Allah baya taba yafewa kawai idan kaga mutum ya mutu iya shirka bai tuba kawai dan wuta ne babu gyara to wannan shine fa innaka idhan min adh-dhalimin sai Allah ya ce to a ina ne ake neman agajin da daukai an garan Allah ya jarrace ka karin da kiran wadan Allah ai shi sa kake gani a yanzu sai wanda Allah ya ji kansa Allah ya dora maka karshen lafiya cuta sai ga ana ta bin bokaye da masihirta aje gurin wannan bokan aje gurin wannan masihircin aje gurin wannan mutunan dan bugun kasa ana ta yawo karshe mutun a wannan hanyar wanda ba hanyar Allah ba Allah zai karɓi rayuwa shikenan kuma an tabe an yi asara sai Allah ya kawo dalilin da yasa yawan mutane suke kiran wannan Allah Allah ce wa in yamsaskallahu bidurrin idan Allah subhanahu wataala ya shafe ka ya dora maka wani abu na cuta ko talauci ko kuncin rayuwa ko wata darura to fala kashifa lahu illa hu ba wanda ya isa yayi maka in banda Allah kaga aya ce karra Allah da kansa ya faɗa duk idan Allah ya jarabce ka da wani ciwo kare arziki kare tattalin arziki wani abu na rashin lafiya wani abu na damuwa wallahi ka koma zuwa ga Allah kuma babu wanda ya san matsalarka sama da kai dan wani kana iya zuwa ka ce wani imin roƙo Allah ya mamanta amma kai da kake cikin matsalar ka kirayi mahaliccinka Allah yana son bawan da zai shiga matsala ya roƙi Allah Allah yana son bawan da bai shiga matsala ba kuma ya roƙi Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i zada ani Allah ce duk a yayin da bayinka suka tambaye ka game da ni to kanka ce zaka musu addu'a kai manzon Allah a ka ce musu ina kusa da su ina amsa kiran mai kira da zaran ya kira da ija Allah kar wani sama ka a ce akan cewa kai kazami ne kai mai saban Allah ne kai kai nisa da kofar Allah kai ba kowa bane ba kai mun roƙa Allah zai karba kar wani ya gaya maka haka fadin haka ƙaryata aya alqur'ani ne Allah da ya halice ka iya san ka ko kai ma bawa ne na Allah duk a yayin da ka daga hannunka Allah yana jin ka zai amsa maka wannan za ka yi mamaki ka ga mutum shi shikenan a share guda bai roƙon Allah wai shi kazami ne a bangaren addini shi jahili ne har ya yarda to Allah ya ce duk a yayin da bayinka suka tambaye ka ba a ce manzo Allah ga manzo Allah cikin su amma ka ce a kanka musu ba a ce kai ka zama wakili ba in mutum ya zo ya nemi addu'a wannan ya zo amma dai asali addu'a bawa ya roki Allah subhanahu wataala idan wani abu ya fi karfin ka kaga wasu bayin Allah mutane na kirki masu tsoron Allah wanda suke da takawa kana cikin wani halin kunci na rayuwa ko wata damuwa ko kuma bukata wata bukata ta rayuwa kace wani ta yana addu'a wani ka samu a cikin addu'o'i na alkhairi wannan ba laifi a shari'a amma kai kace share guda kai in kai Allah ba zai karba ba to in kai ka saki layi na addinin musulunci shine Allah ce wa in yamsaskallahu bidurrin idan Allah ya shafe ka da wani abu na cuta ko kunci ko rashin lafiya ko talauci to fala kashifa lahu illa hu ba wanda yace yayi maka wannan damuwa ko kuncin ko talauci in banda Allah aya ta gaba malam bai ka ta bace wa in yuridka bi khairin idan kuma Allah ya nuface ka da alkhairi fala radda li fadli ba wanda yasa ya mayar da fadlan Allah wallahi idan Allah ya kaddara sai kayi kudi duk irin yanda in kasuwa da wanda ba sa so su ga kayi kudin wallahi sai kayi kudin idan Allah ya kaddara sai ka zama malami duk irin yanda za a yi shiga a huta wallahi sai ka zama malami idan Allah ya kaddara sai ka zama babban likita ko wani babban injiniya ko wani daga cikin manya-manyan mutane ko sarki ko sarauta ko mulki ko iko wallahi ba wanda ya isa ya hana shine fala radda li fadlihi ba wanda ya isa ya iya mayar da fadlan Allah wani lokaci ma yin hasada ma Allah ya fi kawo daukaka a cikin shi yasa ai ba wuce kisha hasada ga mai rabo taki ce ana cewa ba za a yi ba ana ta kulumboto Allah yana ƙara daga daraja to shine fala radda li fadli Allah ce yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah yana nufatar yana ainihin bayar da baiwarsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa alkhairi ko fadlan wasu malamai suka cewa ad-damiru ya'udu ila aqrabil mazkur abinda ake nufi shine al-fadl wasu suka ce a anan gurin ana nufin alkhairi kai ala ayi hal da duka idan Allah ya rufa cika da alkhairi ko ya rufa cika da fadla to fala radda li fadlihi bayan wannan kuma yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah yana bada fadlansa da alkhairinsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wannan shi zai karanta da mu hadisi sahihi manzo laga cewa law annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu lak da duk duniya za su hadu akan su amfana da kai da wani abin da Allah bai rubuta ba zai same ka wallahi ba za su taba amfana da kai ba sai abin da Allah ya rubuta zaka samu haka kuma wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alaik idan da za a hadu duk duniya a cutar da kai wallahi ba za a taba iya cutar da kai sai abin da Allah ya rubuta zai same ka shi yasa wani lokaci idan kaga wani mutum kada ka masa sihiri kada ka masa kulumboto kada ka masa wani abu na halaka shi kada kai kokarin kashe shi wallahi sawu ne yazo takalmi yazo da kai hakuri haka zai mutu lokacin sa ne yayi amma sai ya zamanto da sababinka domin duk wani wanda kaga ya shiga wani kunci na rayuwa tun daga halittarsa Allah ya rubuta a wannan lokacin abin zai same shi kai kuma matsalar ka shigo cikin rayuwar shi ka zo kai kulumboto ya haukace zulubin iyakanka ka zo kai kulumboto ya rasa rayuwarsa zulubin iyakanka kai kulumboto ya rasa aiki zulubin iyakanka kai kulumboto ka raba aure yana zaman lafiya da matarsa tana zaman lafiya da mijinta kai kulumboto ka raba da kai hakuri ko kika yi hakuri haka Allah zai kawo rabuwar lokacin ne wannan amma kuma kash ka shigo cikin rayuwar zulubin ya komo kanka shi yasa komai Allah yana tafiya da shi ne akan tsari to kuma kai ka shigo wannan zai zamanto baka sanadiyar halakan da tabewanka shi ne Allah subhanahu wataala ya faɗa mu wannan aya aya ta goma da cewa qawluhu fabtaghu indallahi rizqa asalin ayar fadin Allah subhanahu wataala innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un Allah ce innal ladhina ta'buduna min dunillahi lalle wadanda kuke bautawa kuke kira kuke dokan haƙin Allah kuna ba su wanda ba Allah ba Allah ce la yamlikuna lakum rizqan da dai ba sa mallaka muku arziki ko mun kankanar sa duk wanda kake neman arziki a gonsa kake bauta masa kake dokan haƙin Allah ka bashi Allah ce babu arziki ko dai a hannunsa balle ya mallaka maka sai Allah ce to tunda arziki a wajen Allah yake to fabtagu indallahi rizqa ko nemi arziki kadai a gun Allah a gani mutane ga su sun bar addinin su a wajen neman arziki kaga mutun da tunaninsa da hankalinsa a ce ka zo ƙarfi uku na dare ka zo magama hudu kai tsirara ai uwarka kai wanka saboda ka samu arziki saboda bacewan basira da lalacewa dan adam wani ce ka je ka nemi namiji dan uwanka zaka yi arziki duk wannan dan adam bai kai wannan matakin wallahi sai ya rabu da fitrarsa salima ba'ana asalin halittarsa da Allah ya halicce shi ke wada cikin wannan bala'i yanzu bala'in da Allah ya jeho al'umma akai ko kuma al'umma suka jefa kansu akai zaga mutu yawaituwar namiji ne mu namiji dan uwansa laifin da Allah ya halaka al'umma guda gabaki dayanta saboda mummunan wannan aikin wai amma wai wani zai ma sharadin cewa in kana son ka zama mai kudi ka je ka nemi wannan miji dan uwanka wannan shine karshen lalacewar dan adam da sabukan sa a duniya wanda a shari'ar musulunci fa idan aka samu irin wannan babu wani zancen ya taba aure ko bai taba aure ba kawai kisa ne wannan shine haddin wanda namiji ya je wajen namiji dan uwansa kisa ne saboda bala'i ne a cikin al'umma a samu irin wannan to amma kuma da neman duniya kaga haka iya yawaituwa a cikin al'umma fabtahu indallahi rizqa Allah shi ku nemi arziki kadai a gun Allah wa abuduhu ku bauta masa washkuru la ku gode wa Allah shi kadai saboda mesa ilaihi turja'una zuwa ga Allah ne kadai za ku koma ma'ana zuwa gare shi za a maida ku wa qawluhu da fadarsa wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah ce wa man adallu babu wani mafi bata ma'ana wa man adallu waye kai wani bata Allah ce a la ahad babu wani mafi bata kakaf aban kasa Allah ce mimman yad'u min dunillah sama da wanda zai kira wannan Allah halin faduwa ko halin tashi ko halin shiga cikin kunci Allah ce babu wani mafi bata aban kasa sama da wannan kun ga wannan ƴan uwa abinda qur'ani ne ya fada muke fada shine abinda muke ake aikatawa wajen faduwa kaga mutum ya kira shehun sa wajen tashi ya kira shehun sa Allah ce babu mafi bata aban kasa sama da wanda zai kira wannan Allah Allah kadai ake kira a yayin da za a fadi ko za a tashi ko za a kwanta ko za a yi bulaguro ko za a yi wani abu na bukatun duniya Allah ce wannan wanda kake kira malla yastajibu lahu ila yawmil qiyama wannan wanda kake kira ba zai taba amsa maka ba har tashin kiyama kai Allah ce wa hum an du'aihim ghafiluna su sun kasance ma game da kiran da ake musu sarrafa kan musali ba kan iya iya kabari Allah ya karbi rayuwarsa ko kuma a iya wata kasa iya wani gari bai ma san kana yi ba kuma da gane haka ka je gobe wani malami ka ce jiya na ta kiranka gobara ta cimmin a gidana ina ta kiranka ka mun dauki har ta cinye kayan ba zai yi ba ina zai zo ba zai zo ba to dan Allah wai shi malamin da ransa ma ka kiraye shi bai san ba sai ka ce gobara tambaye ka zai kai gobara a gidanka a hannu guda ɗaya kuma ita gobarar bai yi ƙarfin ta zo gidan shi ba to amma kaga kuma babban bala'in yawa-yawan wanda ake kira masu mutu suna kabari abin ne amma mutum sai ya bar mahaliccinsa shine Allah wanda ya halicci komai da komai kuma wutar ma